sanar muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Asabar 19 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da yarjejeniyar kwance damarar da Amurka ta taimaka aka cimma tsakanin Turkiya da Urdawa a arewa maso gabashin Syria, duk da rahotannin da ke nuna cewa ana ci gaba da fafatawa. Trump ya gaya wa manema labarai cewa duk da tashi-tashin hankulan da sojojin Turkiya suka murkushe jiya, an koma ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar. Ya kuma ce Urdawa na abin da ya kira farin ciki da yarjejeniyar. To amma a akasarin lokutan jiya Juma'a, arewa maso gabashin Syria ya game da ƙarar gudan wuta da kuma harbe-harben ƙananan bindigogi, ta yadda shaidu ke cewa sun yi ta ganin hauhawar hayaki kan birnin Ras Al Ain wanda ke daura da kan iyakar Turkiya. Prime Minister Britania Boris Johnson na faɗi tashin ganin ya shawo kan yan majalisar dokokin Britania su goyi bayan shirin nan mai lakabin Brexit na ficewar Britania daga tarayyar Turai, wanda shi da kungiyar tarayyar Turai suka rattaba hannu a gabanin wani zama na musamman da majalisar dokokin Britania za ta yi yau Asabar. An ce an yanke shawarar ci gaba da tattaunawa kan yadda za a kada ƙuri'ar har zuwa ƙarshen lokaci, kuma ga dukkanin alamu duk ƙuri'ar da aka kada, ko ta ci gaba da zama ko ta ficewa, za ta yi matukar tasiri kan makomar Burtaniya. Jam'iyyar ƴan ra'ayin riƙau ta su Johnson ba ta da rinjaye a majalisar dokokin Burtaniya, saboda haka ƙuri'u goma ɗin nan na jam'iyyar DUP ta ƴan Northern Ireland za su yi tasiri sosai kan yadda za ta kaya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan sama jannati na Amurka biyu mata sun bugi kirji suka fita daga tashar sararin Subhana ta ƙasa da ƙasa don gyarar wata na'urar daidaita makamashi, wanda wannan wani abu ne da ba a saba gani ba, musamman ma ganin cewa wannan ne karan farko da aka samu 'yan sama jannati duka mata da suka yi tattaki a sararin Subhana a tsawon tarihin bil'adama. 'Yan sama jannatin na NASA, wato da Christina Koch da Jessica Meir, sun fara bulaguran nasu ne bayan da suka tabbatar da ɗaukar dukkan matakan kariya na rigunansu da kayan ratayawa kafin suka dumfari wurin gyarar. Da farko an tsaida watan Maris da ya gabata ne don wannan balaguran a sararin sama na mata zalla. To amma sai aka soke saboda madaidaiciyar rigar tafiya ɗaya ce kaɗai wurin hukumar sama jannatin Amurka, saboda tun farko an shirya mace da namiji ne za su yi wannan aikin daga bisani. Shugaban ƙasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya fito yana kare sakin tataccen mai safarar mugan ƙwayoyin nan mai suna Jacqueline El Chapo, ɗan El Chapo Guzman, da 'yan sanda suka yi bayan musayar wuta da ƙungiyoyin daba na masu safarar mugan ƙwayoyi. Jiya Juma'a, shugaba Lopez ya ce 'yan sanda sun yi daidai da suka saki Ovidio Guzman, yana mai cewa sam ba shi yiwuwa a ce kama wani mai laifi ya fi ran mutane muhimmanci. 'Yan sanda sun kama Guzman na wani ɗan lokaci da daren shekaran jiya Alhamis, to amma sai suka sake shi bayan da ƴan bindigar kungiyoyin safarar muggan kwayoyi dake birnin Culiacan suka killace gine-ginen hukumomi sannan suka shiga bude wuta a tsawon birnin al'amarin da ya janyo gumurzu da bindigogi a ilahirin birnin ministan tsaron kasar Mexico Luis Crescencio Sandoval ya gaya wa wani taron manema labarai a Culiacan jiya Juma'a cewa kamun ne ba a tsara shi yadda ya kamata ba. Wani babban captain din jirgin sama samfurin Boeing ya ce mai yiwuwa ya yaudari jami'an sa ido kan harkokin sufuri da gangan bisa ga wasu jerin sakonnin cikin gida na kamfanin da aka bayyana ji Juma'a.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwarmu Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita inda ta tabo batun gwagwarmayar kula da iyali da kuma aiki. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To ya kika yi iya tafiyar da harkokin gida da na aikin banki a lokacin da kike aikin nan kusan shekaru 30 daidai ban san a daidai wani lokaci bane ba kika fara iyali.
Na yi aure a 1994 da kuma na fara haihuwa 95.
Allah sarki.
Alhamdulillah dan nikan ina jin har wa yau din ita uwarta kuma ta saki tallafa mani.
Da kyau.
Dan zan dauko yara daga makaranta sai in kai gidan san aji sai na koma gurin aiki ko kuma in bazan iya abu saboda aiki sai in bada mota sai a je a debo yara daga makaranta sai a kai gidan ta idan na tashi kuma sai in je in bi ayya na sai in koma gida kuma Allah yake na kiri miji na sai ya goya mani baya
da kyau
ya mara mani baya yake mace ni ya banna ma ni ci gaba da aiki Allah ya sa ba zai dade ba da ina ji aure na yana shekara na 6 Allah ya mamaji na rasuwa
Allah ya cikin shi
aka bani da ƴaƴa uku mata to wani sabon kalubale ya shigo ga aiki da lura da yara kuma kai kai aka bar kafa Maryam ni fa zan ce gaskiya na ci moriyar aiki dan da ba aiki ban san yanda zan yi ba amma aikin nan cikin yadda Ubangiji sai ya rufa mani asiri
wannan haka yake
kin ga yau din nan da nake magana da ke ta ce bi ummul kulsum ta shiga soja matakaranta mechanical engineering kuma ta yi second class of
kallabi tsakanin rawanan fake na
eh dan Allah ya yarda baduwar haka mata gama medical school tana Debrecen University a Hungary
makarantar aikin koyon likita
auta na kuma har wa yau tana karanta medicine tana Egypt tana Misri University tana 400 level kuma inda aikin banki ne kan ya taimake ni
ikon Allah
dan ba dan aikin ba ban ga inda zan iya ba
haka
kin san zan to ai ni kan kullum ma cikin gwagwarmayar nake dan banda nauyin ƴaƴa na Allah kawai ya san iyali nawa suke yiya na murya
Allah sarki
kuma na abin ba ta faɗa amma dan dai ya zama gaskiya yaran nan sai ka zame musu uwa ka zame musu uba a fannin aiki kuma har wa yau kana shugabanci mutane da yawa har wa yau suna so su ga suna koyon ki tsawon misali daga gare ki
haka
annan ma sai kin yi kokari fiye da namiji kamar ki samu yabo saboda haka a kullum kana danna zuciyanka da yau ka danna nan gobe ka danna can jibi ka danna can duka dai saboda kana so komai ya tafi daidai kada a same ka da wani laifi kuma alhamdulillahi ba ƙarfi na ba Maryam ikon Ubangiji da addu'ar masoya da iyaye
yau wato Hajiya ban tare numfashin ki ba a can baya kin tabo batun ilimi da kuma kalubalen da ake samu a Najeriya da batun almajirai din nan shin me kike gani yake kara kawo wannan kuma bayan duk da ci gaban da ake samu
a shi ne nike gaya miki Maryam ai kin ga me ake cewa women empowerment don ake empower mata kashi za su taimaki ƴaƴan za su tabbatar da cewa ƴaƴan su sun sami ilimi ƴaƴan su sun sami kiwon lafiya ne to kuma ƴaƴan su sun sami tarbiyya haka din a talakan can akwai iyaye da suke iyakacin kokarin su amma akwai iyaka inda kamar ni inda muke job anan aka haife ni anan na girma garin mu kenan zan ce ko idan yara suka tashi suka zama su ne masu kawo kuɗin cefa ne sai ki ga wasu iyaye ba sa iya kawatar ma ƴaƴansu kamata ma yi tukunna ma a ce yaro shi zai kawo kuɗin cefa ne inda komai yana tafiya daidai yanzu kamar ni inda ba dan Allah ya sanna da aiki ba ya zan yi ilmantar da waɗannan ƴan mata ko da ina so sai na shiga wani hali kuma ba zan iya ba dole in raba ƴaƴan nan gurin ƴan uwa su taimake ni
To masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da cigaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ba mu kira Abubakar ko Umar azzalimi ko kafiri ba. Muna da mutane masu suna Abubakar. Yanzu a cikin ƴan Shi'a ko da shugaban Shi'a na garin nan sunansa Abubakar bai kuma canja sunansa ba. Wannan dubban batu ne kawai kara dora shi akan Shi'a. Batun muta ni abinda nake kokarin ce shine yanda suke cewa muta din kanta Shi'a ta yarda da muta. A malaman Ahlus Sunna ma akwai wanda suka yarda da muta.
Kamar su waye?
Kamar Imam Malik
shi wannan sharuɗa na muta'a wato ya kalli bukatun namiji 100% akan bukatun mace
Imam Malik bai da ra'ayin cewa muta'a halacci
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya Welcome shi me manyan batutuwan da ke haifar da bambance-bambancen ra'ayoyi a tsakanin kungiyoyin addini na Najeriya kamar ƴan Shi'a da Izala da Tijaniya ne su wannan kungiyoyin suna kallon addinin musulunci ko ta hanyoyi daban-daban ne ko kuma iri ɗaya ne ko me yasa ra'ayin su ya cika shan bamban akan sahabbai har ma da shi kansa alkurani mai tsarki suna da bambanci a yadda suke aiwatar da su kansu shika-shikan musuluncin nan guda biyar na Islama A tafiyar da na yi kwanakin baya zuwa Najeriya ne Allah ya ba mu damar muka samu muka shirya wani zama na musamman a cibiyarmu ta VOA da ke nan birnin tarayya na Abuja a tsakanin su waɗannan wakilan kungiyoyin addinin da suka hada da Shi'a din da Izala da Tijaniya domin duba su waɗannan matsalolin da ke yawan barkewa a tsakanin su mabiya ƙidar ɗan Shi'a musamman da hukumomin Najeriya ko bayan su waɗannan wakilan kungiyoyin akwai kuma wakilan 'yan sanda da mata da krista da matasa da sauran jama'a wanda muka gayyato domin su ma su samu damar faɗa albarkacin bakinsu kan waɗannan batutuwa to ka san dai ko ba a faɗa ba idan aka ce an haɗa irin waɗannan kungiyoyi a cikin zaure ɗaya za a samu batutuwa da muhawara mai gauni wacce ta haɗa da bayyana bambancin su akan su abubuwan da muke magana a kai da kuma yadda su kansu suke kallon junansu musamman da yake wasu hidimomi da su 'yan Shi'a suke gudanarwa da yawa sukan janyo rigima ko a tsakaninsu da ma'aikatan tsaro ko kuma da jama'ar gari a wannan zaman mun taba batutuwan nan da kuma magana shi kansa jigon na shiya din Sheikh Ibrahim Razzaki da dai sauran su jama'a ba ta da batar lokaci ba bari mu shiga zauren nan
to madalla to sannun ku da zuwa to kamar yadda muka ce makasudin sarsarin asalin wannan zaman shine mai magana kan kungiyar shi'a ko kuma mabiya shi'a ko mutanen da ke harkar shi'a a Najeriya saboda dukkan mun san irin jayin da suke fama da shi a Najeriya din tun shekaru da yawa mun san inda aka fito da nan tarzoma da ke barkewa tsakanin su da ma'aikatan tsaro an yi rayuka duka bangarorin biyu saboda haka makasudi na farko shine mu fahimci shin me shi'a na tuna malam za a kwanan ba a tadin da muka yi da su ya ce shi a bakun ya bace saboda haka malam Ibrahim kai kake da gagarumin aiki a cikin wannan ne don yana duwa da suke zan sai ka fuskance su mu fara da magana shi'a shin shi'a kungiya ce ko ba kungiya bace kuma sannan meye bude ta domin ka san mutane suna cewa shi'ar Najeriya tana so ta zama kamar shi'a da rance ana kowa da tarihin baya tun kamar adadin 1979 lokacin da aka yi tarihin juya hali wanda aka cire sha aka samu Ayatollah Khomeini ya zo ya zauna so mutane suna ɗaukar cewa shi'a ta zo Najeriya ne domin ta yi juyin hali mai kama da Iran so fara mana da bayanin matsayin shi'a shi'a kungiya ce mai matsayin ta mai burin ta
shi'a masaba ce ta Imam Ja'far Sadiq a da dama mu kamar abin da ake cewa shi'a a Najeriya an fi jin mu a bakin makiyanmu wanda suka ayyana kansu ba sa sama wanda suka yi haɗawa da sharace-sharace da ƙage-ƙage da waɗansu abubuwa waɗanda ba su da alaƙa ma da mu sansa na tuna lokacin da nake hira da Comrade muke shirin nan naka na tsaka mai wuya yana cewa muna yin mut'a muna yin kaza na ce to Comrade ɗin kai ka kotu in an gama ka tabbatar muna yin mut'a sai ya ce a ga shi na yana da kuma har yanzu in ya yarda zan iya kai ƙaransa cewa mu muna yin mut'a da mata
ya kan tsarin
mun kofin tukuna yawa ko yanzu ma wani ya faɗa ina so ya tabbatar da za mu ɗauki mataki wato mu ba ƙungiya ba ne a wannan mu mutane ne wanda wani ba Allah tun kafin a yi revolution na Iran ya tashi yake kiran jama'a cewa in dai mu Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki wannan kuma Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya fara kiran nan a jami'ar Ahmadu Bello lokacin ba a yi revolution na Iran ba an yi revolution na Iran 1979 malam kuma ya fara da awa karkashin MSS sa'annan da awarsa ta ci gaba kuma ana yana wannan da awa sai aka yi revolution na Iran
shishak a wace shekara ya fara wannan da awa ne
shishak ya fara 1976
shekara uku
kafin a yi wannan abubuwa masu yawa Ahmadu Bello ya tafi kurkuku da sauransu dai ba wannan nufin sun abu nan ba to daga baya kasan Iran da aka yi revolution aka yi juyin juya hali na revolution sai aka gayyaci malama a duniya shi ma Sheikh Ibrahim Zakzaki yana ɗaya daga cikin wanda aka gayyace shi ya je kuma cikin yadda Allah ya gana da Ayatollah Khomeini kafin juyin juya hali na Iran abinda malam Zakzaki ke karantar da mutane shi ne littafin Sayyidul Kutub na Ikhwanul Muslimun na Egypt sa'annan kuma akwai littattafai irin na Sheikh Usman Danfodio ko kuma na Abdullahi Ngwandu kamar akwai su Diya'u Siyasat kamar irin su Diya'u Tawil da sauransu to a Najeriya abinda mu muke abinda shi malam yake kokari yayi shine ya ce yana bukatan cewa musulmi da musulunci su zama abu guda to ta wannan janibin mun fi kama da Shehu Usman Danfodio da awar ta fi kama da Shehu ta Shehu Usman Danfodio
ya kake jin kun sha bamban da sauran gwagwarmu musulunci na Najeriya
mun sha bamban sosai domin mu muna kira ne da a dabbaka abin da yake cikin alkur'ani da hadisi su suna faɗa amma kuma sai kaga aiki ya bambanta wani lokaci
to shi kenan to bai ran zaka bari samu ra'ayin wa daga cikin ku ake sai fara mai da martani daga abin da muka ji dangane da manufofin da ya bayyana bari fara da kai durin kai kana wucelta ɗaya bangaren na shi'a ko
saki fata su zaka take ci da Dr. Hafiz Muhammad Said Haidar Center for Islamic Propagation
me bambanta ku da shi malam
to wannan yana bukatar lokaci amma zan yi briefing yauwa zan yi briefing kamar da muka sani shi an ci shine wilaya biyayya ga wasiyar manzon Allah da cewa bayan sa akwai halifofi 12 kuma ya ayyana wannan halifofin 12 saboda haka sai zamanto shi a san karkata wajen bin wannan wasiya ta manzon Allah wannan shine shi an ci sai zamanto babban bambanci tsakanin Ahlus Sunna da mazhab Ahlul Bait shine wannan nukta babba. Sai zamanto su suna karba daga wannan halifofi 12 da manzon Allah ya ayyana su bayansa a matsayin makomar addini, wanda wajen su za a karba addini, saura kuma suna karba daga kowa. Wannan shine babban bambancin abin. Akwai wasu mamance da ya kamata in kawo yau?
Bari in je wurin sauran shugabannin kungiyoyin addini da ke nan tare da mu. Bari in je wurin Dr. Professor Umar Labdo da ke wakiltar kungiyar Izala. Dr. Professor Labdo, me ya bambanta ko me ya matsayin ku game da wannan kungiyoyi ko kuma kungiya ta Shia a nan Najeriya?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu muna duban Shi'a a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da muke kira ƙungiyoyin bid'a. Rubuce-rubuce na musulunci, musamman na malaman farko, akwai wasu ƙungiyoyi da aka sa musu laƙabin Al-Firaqul Islamiyya. Wani lokacin ana ce musu Al-Firaqul Mubtadi'a. Wani lokacin ana ce musu Ahlul Ahwa'i wal Bid'a. Wato ƙungiyoyi wanda suke sun fito daga cikin musulunci ne, amma kuma suna sassauya wasu hukunce-hukunce na musulunci, kuma suna shigo da abubuwa. Kamar misali mutu'adin nan da Malam Ibrahim ya magana kai. Ya musanta, amma ni zan tabbatar masa da wasu 'yan uwansa wanda su ba su musanta ba. Misali Malam Hamza Lawal, shugaban Fadalaini Foundation, ya tabbatar a gaban duniya cewa mutu'a a cikin Shi'a an yadda da ita. Abinda ya sa an ce a gaban duniya, a gaban commission da Kaduna State ta kafa, wanda wannan abu yana nan akan recorder, yana nan an abin nan nashi. Haka nan Professor Dahir Wahaya, wanda kowa ya san yana yin magana da yawun 'yan Shi'a Najeriya, musamman 'yan kungiyar da suke karkashin shugabanci Zazzaki, shi ma ya tabbatar da cewa mutu'a karɓaɓɓiya ce a cikin musulunci, a cikin Shi'anci. Ala misali maganar imamai 12, wannan shi ma yana daga cikin ƙashin bayan bambanci tsakanin Shi'a da Sunna, musamman Shi'a wanda suke kiran kansu ithna a shari'a, Shi'a wanda suka yi imani da imamai 12. Waɗannan imamai a ɓangaren Sunna ba a san su ba, domin wanda ya yadda da wannan imamai 12 to lallai ne ya zamana ba shi da ruwa da tsaki da imamai guda hudu, ko kuma aƙalla guda uku daga cikin hudun, wato khalifa na farko Abubakar Siddiq, khalifa na biyu Umar Al-Faruq, khalifa na uku Uthman ibn Nurai. Wato duk wanda ya yadda da waɗannan 12 to ba ruwansa da waɗannan guda uku. Ba wai kurin ba ruwansa da su ba, a'a, wani lokacin ma su kan ɗauke su a matsayin su ba musulmi bane sam, wani lokacin su kira su azzalumai, wani lokacin da dai sauran irin waɗannan abubuwa. Wannan shi ma bambanci ne mai ƙarfi wanda yake tsakanin Sunna da kuma Shi'a.
Bari in je wurin Al-Qasim Yahya na kungiyar Tijaniya, aji ko kuma wani ƙorafi kuke da shi game da wannan ƴan gwanda.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillahi, gaskiya tattauna irin wayannan suna da muhimmanci sosai, amma abin da yafi jan hankalina shine mu lura da, domin kamar wanda ya magana gabatar da shi a musamman a Najeriya, wangarin da ya wadi ya ce da yawa ana jin korafe-korafe ne ga makiyan Shi'an wanda ba su fahimce su ba, shi yasa aka yi musu mummunan fahimta. Amma gaskiya irin karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musuluncinmu ana karanta shi ne ga ayyukanmu. Mutane suna iya duban ɗabi'unmu ne su iya gane miyaya muke. Aƙide-aƙide da wasu ababuwa akwai bambance-bambance da yawa, amma ala kullu halin mu tijanawa, shi yasa mu makaranta ne na gyaran ruhin mutum. Ya zama na kirki, duk wanda ya gan shi ya zama na kirki. Musuluncin shi a gan shi ga aikin shi da ɗabi'ar shi. Ga tarihin Najeriya, abubuwan da suka faru da yawa ya gwada wasu ababuwa na rashin zaman lafiya da wasu ababuwa da suka kawo da ɓangaren Shi'a.
Madalla, to idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dawo mu dora mu ji matsayin 'yan Tijaniya game da su 'yan Shi'a din, kuma za mu hada da jin bambancin Tijaniya da Izala da Shi'a game da manyan limaman musuluncin nan, shi guda hudu ne suka yadda da su ko 12 ne ko kuma nawa ne. Sannan kuma za mu tsunduma ma cikin magana a wurin mutu'a, hade da zargin da Izala da Shi'a suke yi wa juna akan yadda kowannensu yake kallon Alkur'ani mai tsarki. Yanzu muna so mu yi godiya ga dukkan wakilan kungiyoyin da suka samu damar halartar wannan gayyata da muka yi, da kuma da su kansu ma'aikatanmu na ofishin mu da Amurka ɗin da ke nan Abuja, wanda suka hana ido bacci domin tabbatar da da nasarar wannan shirin zama da aka yi musamman Nasiru Adamule kayan mai gayyatar jama'a da Benjamin Gawan mai fama daukar bayanai ta kyamara da sauti a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakuta a nan Washington DC mun ba ku lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
Matiyana baban chakwai
Yeah.
sauraron shirye-shiryen VOA Africa.